Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Da kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu a duk sanda ake sha'awa ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Shari. Dukkanin laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 22/Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimin firamare ga yaran da ke karkara. Masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wakilin sashen Hausa na murya Amurka a kanan Najeriya, Muhammad Ibrahim Kwari, ya yi da masana a kan yadda karatun yaran karkara yake, musamman karatun firamare wanda shi ne ginshiƙi. Sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Sauraro sanin kowa ne irin yadda ilimin firamare ke da matuƙar mahimmanci a rayuwar kowane yaro, saboda shi ne matakin ginshiƙin samar da ilimi a ko'ina ne kowa a duniya. To sai dai yadda ilimin firamare kan kasance a wasu yankunan birane, balle kuma a ce an shiga karkara, musamman idan aka ce makaranta ta gwamnati ce, to sai dai abin da aka ji ko aka gani. Domin jin yadda karatun firamare yake ga yaran da ke yankin karkara, bari in jajefe in bar ku da Muhammad Ibrahim Kwari daga birnin Kano, Najeriya, ta dabatun bingiwa da bakin da ya gayyato mana.
Masu rade, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci kuma a wannan zaure da zamu tattauna akan batutuwan da suka shafi sha'anin ilimi. To da yake abu ne wanda kowa ya sani, ilimi fadi ne da shi. Dan haka a wannan gaban zamu dauki wani reshe ne na ilimi. Misali, zamu tattauna ne akan kalubale da matsalolin ilimi na yara kanana amma mazauna yankunan karkara. Mun yadda a Najeriya misali ana fama da kalubalen ilimi a fannoni daban-daban, kuma wannan kalubalen ya shafi ya kunshi na mazauna karkara da na birane. To yau mun ga dacewa ya kamata mu yi kallo na tsinaki akan menene ma kalubalen da ilimi a yankunan karkara da ake baiwa yara kanana yake fuskanta. Me yasa yaran suke fuskantar kalubale? Rashin makarantu ne, rashin malamai ne, rashin kayayyakin koyo da koyarwa ne, ko kuma rashin manufofi da tsare-tsare ne nagartattu na gwamnatoci kan bullo da shi? Kuma za mu ji cewa ko da yaushe gwamnatoci suna keɓe kuɗaɗe a kasafin kuɗinsu na shekara, wani lokaci ma ka ji cibiyoyi da hukumomi da ƙungiyoyin masu zaman kansu a ciki da wajen Najeriya suna yin tsare-tsaren tallafawa ilimin nan, kuma galibin su zaka ga sun mai da hankali ne akan makomar ilimi a yankunan karkara. Amma dai har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Dan haka muka ce ya kamata mu tattauna wannan batu, mu ga watakila ko za a iya gano menene yake faruwa. Sannan an karar da masu ruwa musamman hukumomi da ma waɗanda suke da sha'awar ba da gudunmuwa da ta dace a ɓangaren ilimi. Domin tattauna wannan batu, ina tare da Dr. Musa Sufi, mai nazari ne da ke bibiyar al'amuran ilimi. Yakan yi aiki da hukumomin ƙasa da ƙasa a lokuta daban-daban, musamman a fannin ilimi da fannin lafiya. Dr. Musa Sufi, barka da zuwa.
To assalamu alaikum masu sauraro.
Kazalika muna da tare da Kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo, shi ga masu bibiyar BOA muna yin hirarraki da dama da shi akan batutuwa da suka shafi al'umma. To amma shi kuma yana da wata sha'awa ce ta musamman game da wannan batu na ilimi da muke magana, amma kuma shi kansa a mataki na ƙasa din na primary, misali idan ka dauka yana bibiyar al'amura, yakan mai bincike nasa na kashin kansa akan abubuwan da suka shafi harkokin ilimi a matakan secondary da primary. Kwamar sha ya haishu a bungugo, mu ne maka barka da zuwa.
Barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum.
Bari mu fara da Dr. Musa Suki. Na san kamar da na faɗa a shimfiɗata a lokuta daban-daban kai da wasu kila cibiyoyin da kuke aiki tare, kun yi bincike da kuma gudanar da aikace-aikace akan abin da ya shafi ilimi dinnan musamman a yankunan karkara. Me za ka iya gaya mana a takaice a dunkule, menene ƙalubalen ilimi na yara ƙanana a yankunan karkara Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa?
To alhamdulillah, wato shi babban ƙalubale yana da yawa a makarantun da suke da kara musamman kamar primary, amma dai mafi muni a cikin su kusan muna iya kallon sa da yanda ba a iya saka masu kansu yawancin mutanen karkarar su fahimci muhimmancin ilimin da za su zama sun zage dan sai su ma wurin tabbatar da cewa yaran nan suna zuwa makarantar da kuma tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su zo su kula da makarantar suna zuwa ba, wanda kuma shi ya hada da ya samar da damar da wasu makarantun da malaman da ya kamata ma su zo duk da su ma dama sun yi karanci ba su zuwa, so ba a bibiya a tabbatar an je wurin nan. Sannan waɗanda ma malaman suke da karancin yawanci su kuma ba ƙwararru bane, yawanci dama wani kawai wani ne saboda ya samu dama ta siyasa da aka zo ana nema kawai aka ba da su don mutane, so zuwan nasu da kuma zuwan su wurin ilimin yawanci ba yinsu suke da wannan ba. Akwai ƙalubale na tsaro da ke faruwa a irin waɗannan yankuna na karkara, watakila tsakanin gari da gari akwai gonaki ko wani yanayi da yakan samu har akan samu abubuwa na yi wa yara ƙanana kaɗe, musamman mata da mazan ma kuma a samu ƙwaci wani sa'in ma har da kisa. Sannan akwai batu na su kansu, kamar yadda na ce, rashin samun ƙungiyoyi da suke shigowa wannan su ba da gudunmawa. Na ce ƙungiyoyi na nufin ko da a garuruwan ne kasance wasu suna zuwa suna kamar a ce volunteers, so rashin waɗannan volunteers ɗin da za su zo masu baya sa aikin kai su zo su riƙa ba da gudunmawa a wannan fanni na ilimi, shi ma wannan wani babban ƙalubale ne. Amma kuma babban ƙalubalen shi ne kamar yadda muka fahimci cewa kamar watakila ko dai mu ce gwamnati tana sanar ta bari, ko mu ce waɗanda ya kamata sanar da gwamnati bayanan yanayin da gaske a kawar da siyasa gefe, to watakila su ne ba sa yi, ko kuma gwamnati tana iya kauda kai a baya saboda ka kallo tsare-tsare na gwamnati da ake ba wasu bangare na ilimi muhimmanci fiye da waɗannan da suke su ne masu muhimmanci. Yana da maka cewa kenan ita kanta gwamnatin akwai ƙalubalen ta wurin sanin cewa wannan bangare yana da muhimmanci.
To Comrade ya haifi a bungugo, me za ka ƙara na ɓangaren ƙalubalen ilimi ga yaran da suke zauna a yankunan karkara a Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa?
To maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan shi ne tsarin da aka samar na farko ga harkar ilimi. Misali, waɗanda suke jagorancin al'ummomin nan duk sun ci gajiyar irin abubuwan da aka samu a kan harkar ilimi a tsohuwar Najeriya, musamman tsohuwar Najeriya ta Arewa kafin zuwan demokaradiyya.
Wace ce tsohuwar Najeriya ta Arewa?
Ta lokacin Sardauna, har lokacin da aka samu, har lokacin Gawan har ya kawo, lokacin Murtala har ya kawo, lokacin Obasanjo ya miƙa mulki hannun farko. To daga nan aka fara samun
miƙa mulki na farko, ce
miƙa mulki na
farko
daga jamhuriya ta biyu tana ƙarewa, aka fara samun matsalar ilimi, domin har ƙarshen jamhuriya ta biyu zaka ga babu wanda ke da daraja fiye da malamin makaranta. Domin duk makarantar da ka je a lokacin daga primary har sakandare, in ka ga mai sabon babur a da malamin makaranta ne, in ka ga mai sabuwar mota malamin makaranta ne, in ka ga mai sa kaya mai kyau malamin makaranta ne. Akwai tsari, akwai girmamawa, akwai mutuntawa. Hujja guda ɗaya shi ne waɗanda suke da alhaki gudanar da wannan harkar su aka ba. Bayan da za a ɗauke ka ko da a da a ministry ma'aikatar ilimi, ba za a ɗau wanda ba shi da background education a bashi permanent secretary a ma'aikatar ilimi yanzu kana iya daukan kowa a bashi kuka koyar kuka education ko baka yi ba za ka dauki ka sannan duk daraktocin da ke ma'aikatar ilimi suna da alaka da harkar da su shafi koyo
wato ko dai tsofaffin malaman makaranta ne
ko tsofaffin malaman makaranta ne kuma tsofaffin ma'aikata na harkar ilimi a cikin suna da masaniya suna da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi harkar ilimi sannan kuma daga baya sai wani tunani ya fara zuwa mutane ba tare da la'akari da yanda kasan nan take ba shine na fito da wannan 6334 system of education din nan wanda ya rubuta harkar ilimi gaba daya
waye kai ajiye ma'ana kai shekara shida a primary
shida
a secondary
huda jami'a wanda da ƙarshe shi ya kauda teacher training college to kai da teacher rubuta teacher training college TTC teacher colleges nan da aka wanda tun kana gama primary ka san cewar kai kana kammala primary za a zabi wanda ya cancanta tafi makarantar secondary ko makarantar teacher training college bisa ga yanda suke da girman su da tsarin su da nutsuwar su da kowa kowa an san inda za a tura shi daga interview bayan mutum ya kuma interview ya zo interview daga nan za a wawaye tun daga aji ɗaya na secondary school ka san kai malam makaranta ne saboda haka ka san daga wannan tarbiyyar ta koyo da koyarwa zaka tashi domin zaka fara kana teachers training college kana shiga form 3 zaka tafi wani abu da ake kira teaching observation aikin ka kire za a tura ka wata makaranta ka je aikin ka je ka shiga ajin ka zauna ka ga yanda malamai suke koyarwa a shekara ta uku
kai sigar koyarwa zaka nagarta
kai wai abin da zaka kalla kenan zama kawai zaka yi aji gaba daya tsawon wata uku bayan ka zo shekara ta hudu kana form 4 zaka shiga sassan daga nan kuma zaka fara shiga zaka je a ƙarshen shekara ta hudu zaka tafi wani abu da ake kira teaching practice na farko wanda kuma nan ne za a baka aji na ƙaramin aji na aji daya aji biyu ko aji uku ka je ka koyar bayan ka gama ka shiga aji biyar ajin ƙarshe zaka tafi teaching practice na ƙarshe wanda shine kuma in ka je nan za a iya baka aji hudu aji biyar aji shida aji bakwai na primary to kaga daga nan ka goge to amma yanzu zaka zo kai shekara uku NCE a shekara uku na NCE kusan gaba daya dafi so daya ko biyu zaka yi dan teaching ɗinka ba saboda kuma duk lokacin ka wasu theories ake gaya ma
labarurka
ake gaya ma kuma labarurka misali mutum 500 ne ya aji da ake gaya masa labarin da wanda zai dauka dan da bai dauka ba dan da yake wani tunani da wanda zaka ne zaka ga mutum ya gama teachers college amma hakikanin koyarwar ma bai san yanda ake yin ta ba
wai da kai maganar rashin malamai shi ma da tasufi ya maganar rashin malaman nan wai rashin malaman ne adadin su misali a ce kaman zauren nan a ce aji ne ana buƙatar malamai guda biyu kuma sai ya zama ko guda uku sai ya zama malami ɗaya ne ko kuma ana da malaman ne amma ba su kai nagartar malamai ba
babu wanda duk akwai na farko babu malamai masu yawa sannan na biyu malamai ba su da nagarta sannan na uku hatta yawan ɗaliban da ya kamata kowane malami ya ɗauka abin ya fi shaka a nan muryar Amurka aka taɓa kawo rahoto a wata makaranta a ƙaramar hukumar ungumu aji ɗaya class 2B yara 450 to aljani ne malami zai kawar da yara ƙananan yara fa aji biyu ɗan aji biyu mutum 450 a muryar Amurka aka yi wannan rahoton a nan a ƙaramar hukumar
a gayawa ba
to kaga yanzu wannan wani malami ne zai iya koyar da su babu ko malami ɗaya ne aji kuma aji 2B ne fa ba mu san 2A ba ba mu san 2C ba ba mu ne wani akwai 2D ba kuma gaba daya abinda headmaster yake cewa suna buƙatar ajujuwa da zai accommodating yan class 2 ma a wannan lokacin aji guda 32 to da yara za su iya koya da malami zai iya koyarwa kowane irin malami ne ba malamin da za a samu yara ƙanana yan aji mutum 400 a ce koyar da su ya koyo ba ma zai iya ba kwata kwata tunda dai ba aljani bane shi so kaji kenan gwamnatin ta sani kowa da kowa ma ya sani to ina malaman suke kuma yanzu haka zaka je ka samu akwai makarantar da take kusa da birni wanda kuma malaman sun yawa amma malukan malamai da yawa daga cikin malaman ba sa so a tura su gurin karkara
to me yasa
saboda mai wani nisa albashin su bashi da yanda zai kai ba su da gurin kwana a gurin ba su da isasshen kudin da zai kai su gurin nan inda kullum mutun zai ji
to da Musa akan maganar malamai din nan da aka ce ba sa akwai su wani lokaci a wasu makarantun binni amma a karkara ba sa son zuwa a me kuka gano cewa baya ga rashin son zuwa din nan ya sababa karancin malaman a yankunan karkara
to kamar inda malam ya fara magana akwai haddar rashin samun ingantaccen tsari na yanda shi kan tsarin koyarwa da malaman karkara za su kasance saboda mutumin da ke cikin birni ko wasu abubuwa na rayuwa da suke kula da su so wanda idan ka zo kana magana malami a karkara to dole kai kuma tunanin wasu abubuwa da za su janye masa misali kiran kwana misali dan abin hawa misali wani tsari na kuɗaɗe da za su saka waɗannan kadai suna iya zama sun karfafa masa gwiwa da je wannan sannan nuna kimar su darajar sa kamar yadda malai faɗa a da duk wani committee da za a yi duk wani taro da za a yi headmaster yana ciki headmaster ma a wani lokacin har kan fi ma mai unguwa ko mai gari shi ma da wannan saboda a lokacin ana ganin darajar ilimin ana ganin gudunmuwar da suke bayarwa na wannan so gaskiya rashin tsarin wannan kula kuma kamar yadda na yake su masu wance shi ne wannan abu fa da ke faruwa fa cin amana akai
kamar
yadda amana ta gaskiya gaskiya saboda yawanci waɗanda kamar yadda ka faɗa wasu sun amfani da wannan karatun a baya su ne kuma a manyan wurare su suka fara kuma zama sanadin tarbakin lalaka ta wannan abu saboda rashin kulawa an bi wannan tsari na ilimi wani daga kakarkar ne san da yake da ingantaccen malami a karkara to yanzu kuma ya samu badafin ikon da zai amfani da shi shi ma wurin wannan so sai ga cewa gaskiyar kamar ni abin da na fahimta shine watakila saboda sun yi nisa in suka fito birni a matsayin su na shugabanni sai ya kasance wannan tunani da hangen nasa in aka fito aka faɗi gaskiya sai a fara zargin ka da cewa ko kana a bibiyan wani bangaren gwamnati ne ko na siyasa da sauran irin waɗannan amma dama bisa ka'ida bai kamata wanda ba shi da dangantaka da ilimi kamar yadda malai faɗa ko malami ko kuma wai da cikin ilimin gudarwa saboda shi shi ya san darajar ilimi amma duk wanda zai fito na gaya maka maganar ilimi da waye yana ya sani ne amma wanda ya zauna a cikin ta shi ya san matsalolinta shi san hanyoyin maganarta sannan wani abu da ake mantawa kuma shine idan fa za a nemo hanyar inganta wannan abin a yanzu to fa dole sai an koma an zauna da mutanen da ɗaliban yaran da ake gani da wannan domin a fara
za mu zo ga magana wata iz neman mafita solutions kenan amma ya batun kayayyakin koyo da koyarwa a yankunan karkara na makarantun da suke yankunan karkara
Madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe bari mu sake koma ga tabarin tattaunawar mu inda Dr. Musa Abdullahi Sisi da Comrade Hayashi Abu Ngogo ke duba yadda sha'anin karatun primary yake ga yaran da ke karkara da irin dimbin kalubalen da ke tattare da shi da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimin yara da 'yan primary
to duk da yake a birnin ma babu to kaga rashin sa a birnin ma isassu ko rashin su ma gaba ɗaya babu yana tabbatar maka cewa kenan karkara da masu dai a ce kawai ba ma a magana saboda za ka ga cewa ba ma kayan aikin ba kayan rubutun ma yaran za ka je ka tarar ba su da shi to ba ma inda za a siya ma wani sa'in saboda ai abin saboda tsabar rashin ba shi gudun muhimmancin da ya kamata a ba shi wurin dan baka shi za ka ga cewa su kansu yaran wani kawai abin da ya dauka fa kawai ya zo makaranta malam ya zo ya rubuto akan allo a rana daya watakila a sati watakila malami daya ya zo sannan kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa karkara take samun matsalar samun ingantaccen ilimin shine rashin daidaita karatun da irin yanayin karkara din yawanci mutanen karkara yara ana zuwa noma so ba laifi bane a zauna a tsara a ce to yaran nan da safe suna so su je gona da su da iyayensu su taimaka musu to wani tsari za a fito da shi a ce an ƙeda karatun da kuma to karatun ne maimakon ya fara da safe sai a ce to karatun zai koma da yamma duk wannan abu ne da ake nemo sanadi na lu misali yaran da suke tallace-tallace da suke tawa daga karkaran nan su yi wannan ai ba wani abu ne ba idan har wannan tallan ya zama bangaren rayuwar su kuma gwamnati ta iya ta gaza ta toshe wannan hanyar da yasa iyayen suke turo yaran nan to ana iya musu wani ajujuwan su ko a nan birni ko kuma a can ai tsarin da zai saka su zo su yi tallan su kuma su samu karatu duk wannan ba wani abu ne abu na zama a yi tunani
wannan ne za a yi abu ne wanda za a yi
yawa to amma da gaskiyar magana duk ban wani tarmakin da jin wannan abun gaskiyar magana akwai rashin kulawa daga su kansu shugabanni na wannan ilimin wanda suke jagorancin bangaren ilimi na primary amma su kuma suka maka cewa su ma suna iyayen su akwai kananan karamar hukuma primary yana karkashin hukuma karamar hukuma to kananan hukumomi maganar kuɗi da sauransu shi ma akwai matsala to kana da ƴan kungiyoyi da suke yin shirye-shirye na zuwa a zuwa aiwatar da ayyuka so yanda tsarin a tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata sannan su kansu al'umma garin ya za a karfafa musu gwiwa su gane cewa ilimin nan fa idan muka ba mu yaran mu sauki ne garin duk da yanzu akwai iyaye da dama a karkaran da suke ba da gudunmuwar su ga ƴaƴan su domin su ga cewa sun samu karatun sun wannan amma dai gaskiya har yanzu yawancin karkaran nan tunda karkaran ma hawa-hawa ce akwai karkara ta kusa da birni akwai karkara ta kusa da babban
kuma irin su ungwagwa din da kaga shi ya ga dama sai ce maka shi ya
ta da mun suna da suna
yawa
sai ni aban da aban
din yawa to akwai kasan a cikin wannan sani aban aban din akwai kuma wanda suke su they are remote
suna can ne sa kan ba
kuriyan kuriyan suke zaka ji kuma wannan fa muna magana ne fa wanda suke da akwai fuguraren da kuma akwai yaran ana son zuwa makarantar babu makaranta
yau dama tambaye da nake so in kwamare ya hashu a bungugu shine cewa wai rashin malaman ne saboda wancan dalilan da muka magana a baya ko rashin makarantun akai-akai ko rashin kayan aiki a yankunan karkara din nan menene za a iya cewa a yadda ake shine babban kalubale misali wani wata karkara in kaje za ka ga akwai makarantun amma kuma daga inda suke zuwa wani guri shi ma akwai dan nisa wasu kuma zaka ga aka san haka
to ai babban jigo harkar ilimi shine malami domin in kula ko ni da na fara primary ban yi primary a jiba a waje a gindin bishiya na fara primary primary 1 a gindin bishiya ne primary 2 a ɗakin zana akai mana akai rumfa amma a fara a gindin bishiyar nan babu sa'a ta minti 30 da zamu zauna ba malami haka ɗakin zanan nan kuma malami ne da gartafi ba abin da ya dame mu bishiyar ba damu ne take da dadin ta muke ji saboda abin da ya fi damu shine malami ga allo wanda ake katsewa din nan a gindin bishiyar
ga kuma inuwa
saboda haka kuma muke zama muke mutaka muka yi firamaren mu har lokacin da Allah ya kai mu muka shiga aji saboda haka idan har gwamnati ta ga dama ta tuttura malami an samar da yanayi mai kyau da malaman zai yi to ai yanzu ba yanayi mai kyau da malaman za su yi zuwa wani malamin ba zai iya kai kansa makarantar ba saboda tana da nisa ba inda zai kwana kudin albashinsa daidai yake da kudin albashin wanda yake cikin gari saboda haka ba bambancin karshenta daga inda zai je in kullun da safe zai je in ba shi da abun hawa sai ya hau abun hawa mai wa ne kullun sai ya hau babu da zai shige shi cikin wannan kauya to wannan ma wani wata magana ce mai zaman kanta saboda haka ai tsari ya kamata a yi ai ko da akwai primary da suke akwai wani abu da suke kira a makarantun primary suke kira menene duty post yawa duty post din nan shine akwai ana tura ka wani guri akwai karin kuɗi da za a yi ma saboda la'akari da wasu irin nauye-nauye da wahalhalu da za ka fuskanta saboda haka wannan ya kamata a yi la'akari da shi kuma in ka kula za ka ga cewar ai kamar yadda shi doctor ya faɗa ai cin amana kawai aka yi kowa ya riga sun abubuwan da yake faruwa kowa ya riga kai tsayin gaya ma gaba ɗaya fa matsalar tsaron arewacin Najeriya ka cin amana da aka yi ilimi domin duk waɗanda suka sami ilimi mutumin da ya samu ilimi ba tun da zai kai kansa cikin ta'addanci tun da aka kyala mutane shikenan kowa ya samu yanayin kansa shikenan dan ta'adda zai zo ya yi su tun da ko gwamnati kun ki ba su ilimin da za su yi dan ta'adda yana da ilimin da zai ba su ji wannan shine asali matsalar arewa matsala ce ta matsalar wannan tsaron matsala ce da aka kyala primary aka kyala secondary school kuma aka dufafu ilimin jami'a shi ma sai an dinga sabbi shi tilagan da aka rugura ilimin primary to kaga irin wannan abubuwan su ne aka domin ayan baka ga misali kasar Zimbabwe misali ce zan bayar Zimbabwe sun yi zanga-zanga amma ko mutum ɗaya ba a ƙoƙo ba a daka ba ko taya ɗaya ba a ƙona ba lokacin da suke zanga-zanga ƙoƙarin kau da Robert Mugabe saboda ilimin da ke ƙasar duk mutane suna da ƙarfin jikin ƙasashen Afirka da suke da ilimi da yawan gaske haka ma Egypt duk da ake wannan zaman dirshin suke abin da ya kamata suke suka kawo da gwamnati da shaurinsu ba tare da sun
Rashin tsaro ya sa inda ake mai ɗan makarantun ba a zuwa ya za a daidaita waɗannan abubuwa amma ma'ana a magance waɗannan tagwayen kalubale guda biyu
magancewa na farko dai shine su da kan iya fara da su gwamnonin jihar arewan gaba ɗayan su su zama na musamman akan abin da ya shafi ilimi na primary kada su balada ai zama na musamman na yadda za a fito da a fahimci abin farko masana su zo da bincike da bayanai ga abubuwan da suka ruguza sannan ga kuma hanya cikin sauki abin da yasa na ce gwamnonin arewa saboda idan gwamna daya ya aiwatar da abin da ya dace dayan bai ba to kusan ba a magance matsalar ba shine ga matsalar da ake samu na tsaro tsakanin yankin Katsina na Zamfara Kaduna idan wannan yayi aikin a nan gurin to idan fa wancan bai ba to saboda kusanci da dazuka da suke wannan abin zai cika ba to haka zalika su ma waɗannan idan muna maganar ilimi to ya kamata dukkan jihohin arewan Najeriya su gane cewa akwai matsala ta harkar ilimi na primary
dan haka sai a biyo mu a ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan batu na yanayin karatun primary a yankunan Kankara godiya ga wakilin mu a Kano Muhammad Ibrahim Kare daga Samusa Abdullahi Sisi da kuma da Hayatu Aibu Ungo baki daya kuma a nan muka fara karshen shirin a madadin wanda ya dudu ta mana sauti ya hada mana shirin baki daya sa ni Solomon Abu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki. Kawun Sharif ke masu sallama daga nan Washington DC. Sai an jima.